Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroki ka san ka mai ba. Ku jama ha tambaya nike da, ku jama ha tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanikayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya. To ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin? Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida Talatu Lebu Barka Hassan da ake wa lakabi da Hajiya Aya da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, inda Hajiya Aya ta fara da bayyana cewa
maganar gaskiya ita ce in suka shiga siyasa suna manciya da 'yan uwansu mata. Amma da matan da ke siyasa, 'yan majalisa, kwamishinoni, kamar Ajos da Adamawa, na san cewa mata su ne deputy governors. Kai ko matsayin tsakula mace take a wannan siyasa, inda za su fito zahiri su taimaki 'yan uwansu mata da wannan rabon da za a ke na palliative, ina tabbatar miki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu. Yanzu mun kira muke ga mata, ciwon mace na 'ya mace ce, su taimaka, su ga matsayin da Allah ya kai su, su jibi 'yan uwansu mata a society. Don in kika lura a society, 80% da mata suna cikin wahala. Inda a ce 'yan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani, su sa baki, su nuna cewa wannan tallafi na palliative da za a bada. Da matan gwamnoni ma, in fact, ana office ɗin first lady a kowace state. Kuma matan nan sun suka tsaya tsayin daka lokacin zaɓe. Mata na da alƙawari ko zuwa kika yi rumfar zaɓe kika duba, za ki ga mata kusan 80% mata ne a kan layi. Matan gwamnonin nan na kiransu, suna mitin da su, suna abubuwa da dama da su. Amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe ɗaya. Da za su taimaka yadda suka riƙa kiran matan nan, suna mitin da su, suka ba su kuru'unsu. Wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su ba da wannan palliative yadda aka ba su goyon baya da farko. Ina tabbatar miki da palliative ɗin nan zai je ko ina cikin armashi. Amma ba a tuna da halin da suka yi ba lokacin zaɓe, ba a kula da su ba yadda ya kamata. Gaskiya ba a yi ma mata adalci ba.
To Hajiya Safiya, yaya kike gani a zahirance za a iya ɗaukan wannan matakin har matan nan su saba, mata kaɗai ba amfana a matsayin iyali baki ɗaya?
To ni kin san na ce su waɗanda aka zaɓa, kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan majalisai da matan da wajen dattawa, matayensu dukkansu lokacin da za a yi zaɓe sun bi ward, sun bi local government, sun bi duk inda ya kamata su bi. Sun yi ma mazajensu campaign. So, kamar yadda suka san lungu-lungun nan da ward ɗin nan na talaka lokacin da suna neman zaɓen shi, lokacin da suna son talaka ya zaɓe su. Haka nan idan za a bi ward da lungu-lungun nan da local government as a bi su mata, a nemi shuwagabannin mata, domin duk ko'ina a wajajen nan akwai shuwagabannin mata. Sai za a nemi shuwagabannin mata a ce to ku ga naku ku raba ma mata 'yan uwanku. Ina ganin abun zai yi armashi, kuma abun zai je har fiye da yadda kake tsammani, domin an ba su na san za su yi kokari, ko dai ba su raba shi 100% ba, amma za su yi iyaka bakin kokarinsu su raba.
To, zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani akan matakan da ake ɗauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya Abuja. Zuwa yanzu ne kuke ji, ne kuka gani? Hajiya Aya.
To magana gaskiya mu dai ina nan garin Abuja. Ni ko gishiri ban gani an raba mota ba. Ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin Abuja. Kuma bayan wannan hira da muka yi da ku. Na bi social media na kira waya na tantambaya kamar garin Jigawa. Abinda suka rika yi sai dai a tare mata gehe guda. A kawo dan ba amma sakkatawa ina yanzu a sakkata a leda. Ana bada hakuri a saka musu cikin kokowa ana wawa duk wanda Allah yake makayin samu ya diba ya gudu ya tafi aka mai da mata kaman dabbobi kaman ba mutane ba yunwa ta ishi mutane a kasa talauci ya ishi mutane wasu matan ba su da amsa su ba ƴaƴansu in ma an ka musu ɗan buhunan palliative din maimakon a ba kaman da kai maganar shugabannin mata a ward a ce gashi ki raba ma mata sai dai a kawo a ji ya sauke kasa mata kuma su duk suna ta kokowa sai wanda Allah ya sa ta samu da kai wanda bata samu ba shi ke nan garin Kano da kira har so biyu ba wanda take mai ita ta ga inda aka rabo wani kayan palliative garin Katsina da kira an ce mani matan gwamnati aka ba mu tana tana shirin raba amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wani palliative ba magana gaskiya so palliative din ajewa za su yi sai wani campaign din za a raba shi koko wani shiri suke na musamman kan raba palliative din mu dai muna nan muna bibiya mun sa ido muna kallo
to a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a Hajiya Aya ta dalilin sana'a kika samu wannan suna Hajiya Aya to Hajiya Safiya a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage radadin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janye wannan tallafin man fetur a zahirance akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajen su misali
to gaskiya magana shine din a samu mata su yi sana'a tana da kyau domin idan mace ba ta da sana'a yi to gaskiya ko ni take da shi ragagge ne amma kin ga in kobo na shigo mun mace ko da nawa ne ko min kankan ta shi ya yi babu ko ba kina aiki kina karban albashi dan ba ki da wata sana'a yi gaskiya kankan samun ki karami ne saboda albashin nan ba isan ka ji ba ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya tsari
to ai Hajiya galibin ai galibin matan ma ba sa da aiki ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni bane
so sana'a dai ko kaka take a rinka dan kukkullawa domin ni na san akwai wa'ansu da suka yi kukkulla hancin ligidi da kukkulla yan sana'a yan kadan kuma tana biyan bukata so ko da kuka ce kudewa daudawa ba abin kunya bane mace ta sayar da su gaskiyar magana in kuma kina inda za ki iya ɗaukar ruwa ko ki ake su bakin wuri wani ya zo ya ce a ba shi pure water amma fa sai in mun ɗauke ta da muhimmanci so kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi ko ƙarama ce ko min kankanta ta as long as dan kwabo na shigo maka to ya yi babu
yawa to Hajiya Aya lokacin da ita Hajiya Safiya take wannan bayani na kai hankali na karkara inda na fito wannan sana'an akwai da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi sai dai fi sabilin layi naira 500 sai ta gagari wata ko 50 ma wata ba ta maganin ta balle ta yi tunanin sana'a
gaskiya sana'a kan tana da muhimmanci ga mata tunda ni ma yau ita nike yi kuma take taimaka mani don a matsayina yanzu nike sana'an nan ina da aƙalla ma'aikata guda 10 ƙarƙashina ina da masu tuka mashin mutum 2 ina da mata mutum 3 da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su kuma bayan nan haka ina da mutum 4 da ke zuwa su ɗauki kaya su sai ga su ɗauki riba su mai domin uwai to kin ga ina entrepreneur so da ɗan siyasar mu da matan gwamnonin mu da su kaɗan su gwamnonin da shi kan shi ma shugaban ƙasa sai a fiddo empowerment na mata in kai ɗaukaka mace ka ɗaukaka society
to sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta Hajiya Aya inda ta bayyana yadda mata masu karamin karfi dake da sha'awar sana'ar za su iya shiga. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Madam Talatu Lebe Barkatun da kuma Hajiya Safiya Manu, sai kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.